في السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين حكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتي قبادة كراتم من التفسير أيوكا نغامي كراتو أحنكلي saboda mura tana so ta kama ni, saboda haka dole a biya hankali tunda babu farfe sun kazan da zai maganin muran nan. A yau Alhamis, tara ga watan Ramadana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wanda ya zama daidai da 26 ga watan biyu miladiyar Annabi Isa ibn Maryam alaihi salam a Gregorian calendar, idan ya tabbata shekara 2026 daidai. A yau za mu tashi, ko za mu ci gaba daga aya ta takwas a cikin suratul Tahrim. Haka ne ko? Mai Allah ta'ala ya ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Ubangiji ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kai imani, tubu ilallahi taubatan nasuha, ku tuba zuwa ga Allah tuba ingantacciya. A wata kira'a taubatan nusuha, maimakon nasuha sai a ce nusuha, ku tuba zuwa ga Allah wato tuba ta gaskiya. In aka ce nusuhan, kamar daga nasiha ne. Abinda ake nufi da nasiha, wato kalman da mutum zai faɗe ta, akwai gaskiya a cikinta kuma tana da muhimmanci. In an ce wane ya tashi ya yi nasiha, mai ma'ana ya tashi ya ɗora mutane akan gaskiya, ko ya faɗa musu gaskiya, abinda ake nufi da nasiha kenan. Yasa aka ce addinu an nasiha, kullu liman qala lillah, har zuwa ƙarshen hadisin. saboda haka ya ayyuhallazina amanu ya kwalan da kai imani tubu ila Allahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum kuma yayi kusa idan kun tuba ubangiji zai gafarta muku kurakuranku asa a wajen Allah mujiba ce a cikin Qur'ani kakaf duk inda aka kawo asa aka ce mujiba ce ko wajiba ce in man da wurare guda biyu ko guda uku amma wannan wuri bai daga ciki saboda haka tabbas idan mutun ya tuba kuma ya cika sharuɗan tuba to Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe masa kine asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum lalle ubangiji zai kankare muku kurakuranku da baya shi yasa hadisi yace at-taubatu tajubbu ma qablaha lalle tuba tana janye
dulle fukukan da aka yi baya
saboda haka koda mutun ya sake komawa zuwa ga aikata wannan laifi idan ya aikata ya sake tuba to Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe masa haka dai mafi ayawan malamai suka ambata na wa yudkhilukum jannatin kuma zai shigar da ku gidan aljanna wannan shigarwa cikin gidan aljanna an ce ma tufun ala an yi alafinsa ne akan an yi kaffira ankum sayyi'atikum saboda akwai wata qira'a wa yudkhilukum jannatin wa yudkhilukum saboda haka tubu ila Allahi taubatan nasuha liyudkhilu wato liyudkhilukum shine yudkhilukum shine jawabinsa tunda an ce tubu umurni ne yudkhilukum shine jawabinsa amma a wannan qira'a da malai ya karanta mana wa yudkhilukum jannatin Allah zai shigar da ku gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadanda koramai suke gudana a karkashin gine-ginen yawma la yuqbilu an-nabiyya aranan da Allah baya tozarta annabinsa wallazina amanu ma da wadanda suka yi imani tare da annabi saboda duk wanda ya yi imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana son a tayar da shi ranar tashin alkiyama a cikin tawagan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya bada idan baka tashi a cikin tawagan annabi ba kana can gefe to ko menene yana iya faruwa gare ka amma in kana tare da manzon Allah to zai yi wahala a ce wani mummunan abu ya same ka to ko a duniya ne idan ka yi riko da sunnonin manzon Allah to ba za ka shiga cikin kafkanci da wulakanci ba saboda haka shine Allah ta'ala ya ce yawma la yuqbilu an-nabiyya ranan da Allah ba zai tozarta annabin nan ba shine wanda aka fara wannan sura da sunansa ya ayyuhan nabiyyu kamar yadda masu qira'an warshi suke karantawa yawma la yuqbilu an-nabiyya yawma la yuqbilu an-nabiyya walladhina amanu ma nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim hasken su yana tafiya a gabansu da gefen damansu akwai masu karantawa nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi imanihim bi ma'ana haske yana tafiya a gaba gare su da kuma imaninsu wannan ya gwada gwargwadon imaninka gwargwadon iman wato hasken da zaka samu wajen tsallake siradi wanda aka tsora akan wutan jahannama kafin a je gidan aljanna Allah ya kubutar da mu yaquluna suna cewa rabbana ya ubangiji atimim lana nurana suna addu'a suna ya Allah ka cika mana hasken mu wa ghafir lana ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu kar a mana dogon bincike kar a kama mu da laifukan mu mu'mine za su faɗi haka ne a yayin da suka ga hasken mu na fikai ya dushe sai su yi addu'a wannan ya gwada ranar tashin alkiyama ma akwai addu'a kenan addu'a ba ta karewa a duniya idan kana son ka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali idan ka yi imani ka rike addu'a in ka rike addu'a Allah tabaraka wa ta'ala zai sauke maka duk abin da baka tsammani saboda haka a rike addu'a a roke Allah a kira Allah ba a roki wani kato ba ba ka kira wani kato ba ko kuma ka dogara da wani ubangida ranan da aka karya ubangidan kai ma an karya ka saboda haka tunda babu annabi da yake da rai a yanzu da zaka rike shi babu manzon Allah da yake da rai a yanzu da zaka rike shi kuma mafiya yawan waliyan da ake magana so suka kira kansu waliyai ba Allah ne ya kira su waliyai ba kaga babu tabbaci kenan saboda haka ka rike Allah, ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine zai sa ka samu kwanciyar hankali duniya da lafiya. Na addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske. Sannan kuma suna cewa innaka ala kulli shay'in qadir, lalle ya Allah kai din nan mai iko ne bisa dukkan komai. Anin Nu'man ibn Bashir,
an samu hadisi daga Nu'man dan Bashir,
Allah shi kare yadda da shi, yace sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul, naji Umar dan Khattab yana cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya kuwa
da kai imani, tubu ila Allah
tawbatan nasuha, ku tuba zuwa ga Allah, wato tuba wanda take ingantacciya, tuban gaskiya kenan. Qala yudnibu dhanba thumma la yarji'u fihi, mutum zai aikata laifi amma ba zai sake komawa zuwa ga wannan laifi ba. Abinda ake nufi da tuba ingantacciya kenan. Wa li hadha qala al-ulama, shi yasa malamai suka ce at-tawbatun nasu, wato tuba ta gaskiya, huwa an yuqliya an adh-dhanbi fil hadir, shine mutum ya bar aikata laifi, wa yandamu ala ma salafa minhu fil madi, yayi nadama a bisa abinda ya shude a kansa. Sannan na uku, wa yadimu ala alla yaf'ala fil mustaqbal, sannan ya kudurta nan gaba ba zai sake aikatawa ba. To kaga sharuɗan tuba guda uku wanda mai littafin ahlar ya ambace su sun bayyana alam. Yace annadamu ala ma fata wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbi ima baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha. Abinda mai ahalari ya faɗa shine mai tafsirin Ibn Kathir ad-Dimashqi ya ambata a cikin tafsirinsa da sauran malamai. Saboda haka idan mutum yayi nadama ya ci nasara, saboda annabi ya ce annadamu tauba, nadama ma tuba ce. Sannan na biyu, mutum ya kudurta wato ya bar aikata laifin a lokacin. Ko da akwai waɗansu hanyoyin da za su kai mutum zuwa ga saƙon Allah, to ya yi ƙoƙari ya kauce ma hanyoyin. Idan akwai abokai waɗanda za su taimaka maka wajen saƙon Allah, to ka yi ƙoƙari ka kawar da abokan. Kai ko matar aure ce, matarka za ta taimaka maka wajen saƙon Allah, to ka rabu da ita ka je ka nemo saliha. Sannan idan iyaye ne za su sanya ka, ka kauce ma'ainihin dokokin Allah. Ubangiji ta'ala ya ce su ma kana iya share su a wannan ɓangare, amma kuma a sauran ɓangaren rayuwa wannan ka taimaka musu. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan suka maka umunni ka yi shirka da Allah, ka saba wa Allah, Allah ya ce fala tutihuma, kar ka yi musu biyayya, amma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Saboda haka abinda ake nufi wa an yatrukal ma'siyata fi sa'atiha, ya bar aikata laifi a lokacin in kana mutalabbisan biha, idan ya kasance yana gauraye da hanyoyi ko da sabubba na zuwa ga aikata waɗannan laifuffuka ya yi watsi da su, to hakan zai taimaka masa. Saboda haka ko gari ne idan kana saƙon Allah, da garin da baka saƙon Allah to ka yi hijira ka koma inda baka saƙon Allah. Idan anguwa ce ma haka, idan mace ce ma ka rabu da ita, idan abokai ne ma ka rabu da su, idan wajen aiki ne ma ka rabu da wannan, domin ya fi maka zaman lafiya duniya da lahira. Sannan kuma mutum ya kudurta a zuciyarsa ba zai sake aikata wannan laifi ba har ya zuwa ranar tashin alkiyama. To wannan ainihin point din ko sharadi, malamai suna cewa idan mutum ya kudurta sai kuma wata kaddara ta fada a kansa ya sake aikata wannan laifi, to tubansa na baya da ya yi ta lalace kenan, ko kuma idan ya sake wata tuba Allah zai karba ko ba zai karba ba. To zance mafi inganci idan ka tuba ka cika sharuɗan tuba, Allah ta'ala zai karbi tubanka. Idan ka sake aikata laifi ka sake cika sharuɗan tuba, to Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubanka. Sai dai wannan nukta, bi ma'ana wannan point din, yana da wahalan kiyayewa. Shi yasa aka ce duk abin da yake sa ka aikata laifi to ka yi ƙoƙari ka kauce ma wannan abin. To idan ka kauce shine ƙudurinka zai zamo ingantacce ba tare da an samu matsala ba. To waɗansu malamai suna ƙarawa da istighfari,
mutum ya ta neman istighfari duk inda ka zauna, astaghfirullah al-azim al-jalila, ko duk inda ka
zauna astaghfirullah, 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 shine mafi karanci. idan kana son ka kara kuma kana iya cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi, ya Allah ina neman gafaran ka, ina tuba zuwa gare ka. Idan ka san ka aikata laifuffuka a can baya, to ka yawaita yin istighfari. Sannan kuma waɗansu malamai ma sun ce ko baka aikata laifuffuka a can baya ba, ka yawaita yin istighfari, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa ya ce yana neman gafaran Allah a kowace rana kafin rana ta fadi, bi ma'ana daga fitowanta har zuwa faduwanta, 70 marra, wato sau 70 a wata ruwaya sau 100 annabi yake neman gafara. To idan manzo Allah ya nemi gafara sau 100, kai sai ka rike carbi kai sau 100 ka cal, a'a, ai kai cikin carbi sau malala kai cai kawai har zuwa lokacin da ka gaji. Dalilin da yasa zaka ga waɗansu idan suka zo suna istighfari ba sa tsayawa kan istighfari kawai, sukan hada hannu da tasbihi, subhanallah ko takbiri, Allahu akbar ko hailala, la ilaha illallah ko hauqala ko haiqala, bima'ana la haula wala quwwata illa billah, ko kuma su hada da salatin annabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. To waɗannan alkaluma da muka ambace su daban-daban suna da muhimmanci ayinu. Kowanne mutum ya rike to ya kama tudun tsira, amma abinda ake so a hada su duka, kai wannan kai wancan kai wancan, wani lokaci ka zo ka karanta alqur'ani idan ka gaji, can wani lokaci ka saki karanta alqur'ani haka dai, kamar yadda in ka je sada zumunci shi ma wani ci gaba ne, idan ka bada kyauta shi ma wani ci gaba ne, ko in kai sallar nafila da addu'o'in da zaka yi, kowane bangare yana taimakawa wajen kankare kurakurai da karban tuba da kuma karban istighfari a wajen Allah subhanahu wataala. Na sannan kuma dadin dadawa, malamai sun yi bayani, summa in kana al-haqqu li adamiyyin, amma idan haƙƙi na dan adam ne, akwai haƙƙin nan adam a ciki,
akwai rajul mazalim,
mai yadda zalunci, saboda haka sharuɗan toba ba za su cika ba sai idan mutum ya mayar da zalunci dukkan abin da ya zalunta. Sai dai zalunci kashi biyu ne, akwai zalunci na concrete abu wanda ka kwace ma wani, akwai kuma zalunci na abstract abu wanda yake ba za a iya taba shi ba. Na farko na concrete abu shine kaman dukiyansa, idan ka taba ko kuma wani abin da ya mallaka, kamar a ce ka masa sata ko ka zalunce shi ko ka masa kwace, to kaga wannan concrete abu ne. Amma in ka zage shi, ka ci mutuncinsa, ka aibanta shi, kai gulmansa, wannan zalunci ne wanda yake abstract zalunci. To malamai sun ce duka waɗannan guda biyu, idan kana son wanda kai masa wannan zalunci ya yafe maka, idan concrete abu ne ka ɗauka ka je ka biya shi. Dama ka yi aiki a wata ma'aikata, an turo maka kudin talakawa, duk ka yi ta giggirbe su har sai da kai aiki shekara 35 ka yi ritaya, yanzu kuma kana da shekara 60 ka yi ritaya, aiki na shekara 35 wannan ya gwada tun kana da shekara 25 kenan kake aiki, haka ne ko? To tun da ka kai shekara 60 ko 35 kana aiki, ya kamata a ce ka zamo dattijo, abubuwan da ka aikata a can baya wato kai tunani, ka nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta maka. To sai ya kasance akwai dukiyoyin al'umma a hannunka, to ya za ka yi? Wasu malamai suka ce kuɗaɗen da ka kwashe a wata ma'aikata sai ka zauna ka yi kiyasinsu, ka ce ni fa na ci miliyan kaza, saboda haka tun da ka ci miliyan kaza bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba, sai ka haɗa waɗannan miliyoyin sai ka je ma'aikatan ka ce ga wannan kuɗi, daman an bayar da su ne domin a gina firamare ko a gina asibitoci ko a sayi magunguna ko a inganta musu ruwa ko kuma a gyara musu hanya ko kuma a ba su tallafi ko abu kaza, amma na cinye, saboda haka gashi yanzu na dawo ku aiwatar musu da wannan. Idan kuma ka haɗu da babban ƙwariya ce wanda da ka miƙa sai aka sake handamewa, to an je lahira kai ka kubuta kai tuban da kai, Allah zai karbi tubanka. Ina fata an gane. To waɗansu malamai kuma suna cewa yanzu idan ka ɗebi kuɗaɗen ka mayar ma'aikatan, to
za ka samu waɗansu azzalumai waɗanda su sun fi ka rikin koran Allah. to me ya kamata ka yi
shine inda ka san ka cinye musu kulin primary sai ka je ka gina musu primary inda ka san ka cinye musu kulin pamfunan su ka je a tone musu pamfuna ko kuma a tone musu rijiyoyin burbatsai inda ka san ka cinye musu kuɗaɗen maganin su sai ka sai magani ka ce gashi ka bayar daga cikin gratuitin ka ne aka biya ka shine ka zo ka bayar taimako sauran zakaninka da Allah dama abin da baya da kyau mutum zai fito fili yana bayyanawa ne ai ba zai fito fili yana bayyanawa ba ai ko kai kana yaron shago ne akwai yaron shaguna da yawa ina ganin su a nan saboda haka duk wanda ya ci kudin shago kudin da ba a bashi ba to ya ci kudin zalunci kuma Allah tabaraka wataala ba zai halarta masa ba to amma idan
ka fara kudi ka samu kudi ne
ban gidanka to sai ka yi lissafin abinda ka cinye idan
ka tattara shi shikenan sai ka
je ka ce to mai gidana
yau na tuna da kai ne
yau na kawo maka babban kyauta ko kuma na fitar da zakka ne tunda kai ka durkusa ne kuma Allah ya sa na miƙe to na kawo maka zakka ga naira miliyan 5 na baka zakka sai ka bashi miliyan 5
ko kuma zai ce Allah ya saka maka da alheri
Allah ya saka maka da alheri
kar ka tsaya kana ce mai gida
wato wannan kudi miliyan 5 din nan za mu ci wato wannan ne yine ne shekaru kaza ba haka ba a yin haka saboda in ka bayyana masa wallahi wani zai iya yin zuciya ya ce miliyan 5 ba zan karba ba kuma cutana da kai Allah ya isa kuma sai Allah ya mana hisabi ranan tashin alkiyama duk kyautata wannan na maka da yadda na rike al'amarinka kai baka gani ba sai da ka cuce ni to Allah ya isa kuma Allah ya isan nan ba zan janye ta ba sai ka ka shiga tashin hankali don ba ne kalma so wannan ubangidan sai Allah kuma idan an bari an je lahira lokacin da Allah zai kalma so shi ka sha wahala kafin a kalma so shi an sha wahala to shi yasa yake cewa ba a fallasa kai in kuma kaga dan dama dama ne wanda zaka iya masa bayani ka ce mai gida ka san fa yaron gida dama amin halalin amin haramin ne saboda haka mai gida mun san dai akwai irin dan cuwatu wanda muka yi amma ga wannan mai gida na dan rage hanya to kaga tunda ka bashi ka ce ka rage hanya yana tsammanin wata rana zaka sake kawo masa to shikenan sai ku wanye lafiya to amma kuma in baka samu dama ba ya zaka yi kenan sai kai ta istighfari a je lahira da hakokin mutane alhali ga hadisin Abu Huraira Allah shi kare yadda da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana bayani ma sahabbai yace ya ko sahabbai wallahi duk wanda ya tabbatar akwai zalunci a kansa ya zalunci wani to yayi kokari ya sasanta ko ya daidaita wannan zalunci tun kafin ya tafi lahira saboda in ka je lahira zaka rasa abin da zaka biya shi da shi sai dai a dauki kyawawan ayyukanka kai ka yadda da haka saboda haka tun farko mutum ya kauce ma zalunci ko da ce mutunci ne tunda annabi ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun ka zo ka zagi mutum babu gaira babu dalili kai masa ƙarya kai masa gulma musamman ma masu amfani da social media abinda mutum ya ga dama ya dambara akan mutum ai ta yawo da shi a duniya to wallahi ka tabbatar yawan waɗanda suka yi mummunan comment suka yi mummunan addu'a ranar takin alkiyama duk sai an tara ko waje guda in ba ku yi sa'a ba to jahannama za a kai ku to ayi taka zanzan saboda haka akwai mayar da ainihin zalunci akwai mayar da zalunci wanda mutum ya yi idan ya zalunci wani bawan Allah to ya yi kokari ya mayar da zalunci na'am sannan kuma akwai littafin da muka rubuta muka tattara abubuwa da yawa daga ciki mutum idan zai tuba ya yi kokari ya tuba kafin mutuwa ta zo ta dauke shi walaysa at-tawbatu lil-ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al-an duk wanda suke aikata miyagun ayyuka in suka zo mutuwa suka ce sun tuba inni tubtu al-an Allah ba zai karba ba walal ladina yamutuna wa hum kuffaru duk wanda ya mutu da kafirci idan ya tuba a lahira Allah ba zai karba ba sannan kuma mutun ya tuba kabla an yi gargir kafin ya kai gargara annabi ya ce duk wanda ya tuba kafin ya kai gargara to Allah zai karbi tubansa. Yaushe ne gargara? Shine lokacin da mutum ya gangara ya ga mutuwa. Sana abu na gaba, mutum ya tuba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha, tun kafin rana ta fito daga yammacinta. Rana tana fitowa ne ta gabas ta fada ta yamma, amma a ranan ƙarshe, ranan da za a yi tashin duniya, rana za ta fito ta yamma ne. Wannan Allah ya ba da labari kamar yadda manzon Allah ya tabbatar, indirect an ambata, sannan kuma manzon Allah ya ambata directly. Kuma manzon Allah ya yi bayanin cewa a yamma din nan akwai wata katuwar kofa wanda take bude, ana kiranta babu tauba, kofa ce ta tuba. Duk wanda ya tuba daga laifin da ya aikata, Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubansa ta wannan kofa. Amma kuma idan rana ta fito ta wannan kofa, tana fitowa za a rufe kofan kirif, sannan ko mutum ya tuba, Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi tubansa ba. To don haka idan mutum ya duba zai ga sharuɗan sun kai guda bakwai. Ga wanda mai ahlari ya ambata mana guda uku, ga wanda malamai suka ƙara raddul mazalim, mai ahlari ya ambata mana annadamu wan niyyatu, sannan kuma ya kudurta ya bar ainihin wa an yatur kalmatiyata fi sa'atiha, yayi nadama ya kudurta niyya ba zai sake aikatawa ba, ya bar aikata laifin. Malamai sun ƙara da raddul mazalim idan akwai zalunci, to kamar yadda wannan zalunci, kaga idan cin mutunci ne babu yadda za ka yi kamar, sai dai ka je ka samu mutumin kusasanta. Idan mutuncin sa ka taba, sai dai ka je kusasanta ka ce ni fa na maka laifi. Idan ya tambaye ka wani laifi ne, ka ce ni dai na maka laifi, ka yafe mun. In yayi insisting sai ka fada, to wannan ya rage naka, sai ka duba ka gani kaga me ya dace. Saboda ƴancinsa ne, in ya ce ba zai yafe maka ba, ba wanda ya sai tilasta shi. Wani kuma in aka faɗa masa, hankalinsa ya kan daɗa tashi, ya ce in dai abu kaza ne, dama ban san wanda ya mun wannan ba, saboda haka ni ba zan yafe ba. To shi yasa ake cewa ba a cika son a bayyana ba, ka je ka lallabi mutum a hankali. Idan ka kyautata masa, to shi da kansa zai ce ni in akwai wata matsala ma a tsakaninmu na yafe maka. Sannan kuma mutum ya tuba tun kafin ya je gargara, kun ga na biyar kenan. Sannan kuma mutum ya tuba kafin ya mutu. Sannan kuma mutum ya tuba kafin rana ta fito ta yamma. To dayan wannan sai an je lahira, shi ba yadda ta iya. Amma dai ka tuba kafin ka mutu, don kar ka je lahira da kafirci. Wannan kenan. To wahal min sharti tawbati nasu al-istimraru ala zalika ila al-mamat, shin mutumin da ya tuba ya bar aikata laifi, malamai sun ce sharadi ne har ya zuwa mutuwansa, ko kuma idan an dan samu tangarda na baya ya rushe? Idan an samu tangarda na baya bai rushe ba, saboda akwai wani hadisi ba a cika kawowa wa jama'a ba, hadisin da annabi yake cewa idan da fa kuyin laifi, Allah zai kawo masu laifi wanda za su tuba zuwa ga Allah, idan sun yi laifi Allah ya yafe musu. Saboda haka in ba kuyin laifi kuna tuba, Allah sai ya share ku ya kawo masu laifi suna tuba, sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tuban su. Da hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in ma ba ku sabon Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah ta'ala zai zo da waɗanda suke sabansa, amma in suka saba masa za su tuba, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubansu. Sannan kuma hadisi ya tabbatar da cewa ko sau nawa ne ka tuba, kai laifi ka tuba, to Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubanka matukan baka je gargara ba. Sannan ga hadisin da ya bayanin cewa idan da mutum zai cika sama da ƙasa da laifi, idan ya nemi yafiyan Allah, Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe masa, amma dai banda zaluncin wani, banda haƙƙin wani, in dai haƙƙi na Allah ne. To kaga wannan yana gwada idan mutum ya aikata laifi ya tuba, bayan kwana biyu kafansa ya zame ya sake aikatawa ya tuba Allah zai karba idan an kwana biyu kafansa ya zame ya sake aikatawa idan ya tuba Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubansa sai dai abin da ake gudu shine kada ya saba da haka bayan ya ji aikata laifi yana ce bari ya tuba sai Allah ya karbi ransa to fa in Allah ya karbi ransa in bai sa abu duk laifuffukan baya sai an rabke shi da su ya sa mai ahalar ya ce wala yu'akhiru tawbata ba zai jinkirta tuba ba sannan kuma ba zai ce hatta ya hadiyani Allah har sai Allah ya kiryar da ni ba fa innahu domin wannan yana daga cikin alama na shakiyin mutum tabebben mutum kuma wanda basiransa ta shafe gaba daya wace yasa ake son koyaushe mutum ko yana da laifi ko bai da laifi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala walil awwal an yahtajja bima sabata fi sahih aidan man ahsana fil islam aka ce duk wanda ya kyautata a musulunci lam yu'akab bima amila fil jahiliyya duk wanda ya aikata abin da ya aikata a zamanin jahiliyya Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kama shi da laifi ba to ana kwatanta zamanin jahiliyya da lokacin samartaka zaka samu wani ya tashi a kauye shi saurayi ne a kauye irin samarin kauyen nan sai ka samu ba iskancin da ba sa yi so ma samarin birane haka ne za a samu ba iskancin da ba sa yi wani lokaci kuma yanayi ne yanzu da za ka taba alaramma kafin ya auren farko alaramma yan mata nawa kai tsakani da Allah yan mata nawa kai da rinku ya je ya shiga nema a wani wuri an ce ya fito ya gudu ya sake zuwa garin shafa yana neman wata an ce ya fito ya shafe shi ma ya gudu ya yi gaba to ai kun ji Allah ramma ya ki bada amsa to ba Allah ramma kadai ba ko ni idan da za a danna min wannan tambaya ba ni da amsa to kai ma ne na'am din haka ne ko mai Allah kai ma za a samu in mata nawa ka ne maka yaudare su ana ce ka fito ka kauce banda irin waɗannan yan kananan sace-sacen da muke ambatawa amma dai ni alhamdulillah ban yi irin waɗannan sace-sace ba amma za a samu mutane da yawa wani ma bayan ya girma ya balaga ya san sata ɗin haramun ne sai ka samu yana yi amma mai yiwa bayan ya yi aure ya haifi ‘ya’ya sai natsuwa ta zo masa sai ka ji kullum idan ya tuna sai kadansa yana ce astaghfirullah idan ka tambaye shi me ya faru ya ce babu ruwanka saboda shi ya san abin da ya aikata to kaga zamanin jahiliya kenan a lokacin jahiliya mutanen jahiliya suna aikata abubuwa da yawa ba tare da bin shari'a ba to amma da musulunci ya zo suka karbi addinin Allah to musulunci ya kankare musu duk kurakuran da suka yi a can baya shi yasa aka ce aure ko irin na jahiliya ne idan aka yi sannan mutane suka musulunta to musulunci yana tabbatar musu da auren su ba za a ce a koma baya ba ba za a koma baya ba na'am wa man asaa fil islami ukhiza bil awwal wal akhir duk wanda ya mona na a cikin musulunci to za a kama shi da laifin baya da laifin yanzu fa idza kana hadha fil islami saboda haka wannan an ce al-islamu yajubbu ma qablahu to wa kadhalika at-taubatu tajubbu ma qablaha Allah ya sa mu dace sai ubangiji ta'ala yace asa rabbukum lalle ya tabbata ubangijin ko an yukaffira ankum sayyi'atikum zai kankare muku kurakuran ku idan kun yi tuba lafiyayya wa yadkhilukum kuma zai shigar da ku jannatin gidajen aljanna ranan tashin al-qiyama tajri min tahtiha al-anhar waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin gine-gine yau ma la yuqdi Allahu an-nabiyya ranan da Allah ba zai tozarta annabin nan ba wallazina amanu ma da waɗanda suka yi imani tare da shi wala yuqdihim ma yani yawm al-qiyama ranan takin al-qiyama nuruhum yas'a baina aydihim hasken su yana tafiya gaba gare su wa bi aymanihim da gefen daman su kama taqaddama fi suratil hadid an ce waɗanda suka karanta wa bi imanihim aka ce kira'a ce gairu mutawatira kira'a ce wanda bata tabbata ba To malamanmu Allah rahma yana da kyau ku yi hakuri. Malamanmu yana daga cikin wanda Allah tabaraka ta'ala ya ba su
ilimin qira'o'i daban-daban. Bayan mahaddacin
Qur'ani ne kuma yana da ilimin qira'o'i daban-daban. To wani lokaci za ku ji muna ta fadin akwai qira'o'in da suka tabbata, akwai waɗanda ba su tabbata ba. To sai an yi hakuri. Don wata rana za a ji a gan kaman bambara gwai. Amma abu ne na ilimi, saboda fassara Al-Qur'ani da qira'o'i daban-daban yana daga cikin tafsirul Qur'ani bi ra'ayil maqbul. A cikin science of Qur'an study, fassara Al-Qur'ani da qira'o'i daban-daban shi ma wani ilimi ne na musamman. Na'am. Yaquluna suna cewa rabbana atimim lana nurana, ya Allah ka cika mana haskenmu, wa ghafir lana ka gafarta mana, innaka ala kulli shay'in qadir, lalle kai mai iko ne bisa dukkan komai. To a lokacin da za su ga hasken munafikai ranar takin alkiyama, wato ya dushe, saboda idan aka je filin alkiyama Allah tabaraka ta'ala ya hada kowa da kowa, zai sa kafirai su ware waje guda. Zai ce masu imani su ware waje guda. A lokacin da masu imani suka ware waje guda, to za a samu munafikai sun shigo cikinsu, saboda me? Saboda tare suke a nan duniya. Ana sallah tare, ana azumi tare, ana jin tafsiri tare. Wani kuna zaune da shi waje guda, kuna sauraron tafsiri, amma asali in aka binciki zuciyarsa munafiki ne. Shi yasa wanda yake da cutar munafinci, to yana da mummunan cuta. To an ce wa kazul yawma ayyuhal mujrimun, ya ku mujrimai ku koma gefe. To za su koma gefe. Muminai idan suka koma gefe, to munafikai za su bi su. To amma inda ake bambantawa tsakanin aya da tsakuwa,
shine za a ce to ku
tsallake siradi, ku kama hanya ku muminai ku je gidan aljanna. To su munafikai za su ɗauka aljannan nan kawai za a je hanya ne taram 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 taram, yadda munafiki ya ɓata
a cikin matasa ko a cikin
muminai ko a cikin musulmi, haka yake ganin zai ɓata a cikin tawagan shiga gidan aljanna, ba za a gane shi ba. To sai a ce su kama hanya su tafi. Sai sun kama hanya sun ɗauka babbar hanya ce, sai a ce to akwai wutan jahannama kuma akwai siraɗi a kan wutan jahannama, ta nan za a wuce. Shi yasa waɗansu malamai suke da fahimtar cewa ba za a yi hisabi ba sai an tsallake siraɗi. Amma idan aka tsallake siraɗi, duk wanda aka yi musu hisabi, to zai kasance hisabin yasira ne, aljanna za a ce su je, don ba wanda za a ce masa ya dawo baya. Amma mafiya yawa suna cewa kafin a je siraɗi, to za a yi hisabi. To wani ba mamaki ya ce ya aka yi aka kyale munafikai, ai ya kamata mala'iku su abin nan kama su nan da nan. Mala'ika yana ganin takaddan munafiki zai iya ganewa, amma yadda ya yi munafinci ya yi yaudara a nan duniya, to shi ma haka za a kyale shi a yaudare shi ranar takin alkiyama. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أو ما يخادعون إلا أنفسهم وما هم يشعرون. سنة سوبا سنبا سوبا سنشي والله ذي كاما سودا لي فيبا كما يدى آية بقرة أمتا. يخادعون الله سنة ين يودرى دا الله والذين آمنوا دا وأن دا سكي إيماني أكتي بابي ننم فاعلا muka da'a, alhali kuma su ba sani ba. Wa ma yakda'una illa anfusahum, ko ma yukadi'una illa anfusahum, babu wanda suke yaudara sai kansu, alhali su ba sani ba. Wa ma yashurun, ba su sani ba, sai idan an je tsallake siraɗi sannan za su gane kuskurensu. Ina fata an gane. To shi yasa a cikin suratul hadid mun fassara wannan aya, yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu duruna naqtabis min nurikum kilarji'u wa raakum faltamisu nura, ranar da munafikai maza da mata za su ce ma waɗanda suka yi imani, lillazina amanu, ga waɗanda suka yi imani, unzuruna, a wata ƙira'a anziruna, za su ce anziruna da wannan alhamdu da za ta ke yin kira. Sun zo, wannan yana da haskensa, wannan yana da haskensa. Sun zo za su tsallake sarari. Lokacin da suka zo wajen tsakiya, sai haskensu ya ɗauke gaba ɗaya. Sai suka ce ma waɗanda suke tare abokansu, suka ce wa masu imani, ku saurara mana, ku ɗan san mana kaɗan, za mu ɗiba daga cikin haskenku.
Shi gaba yana tsoron idan ya dawo.
Yanzu kai in ka je tsallake sarari, Allah ya sa ka tsallake, sai wani ko babanka ne ko mamanka ta kira ka, za ka dawo? Ina za ka dawo? Domin wajen ba wajen wargi ba ne. In mutum ya riga ya tsallake, sai dai kuma daga baya kawai ya ce Allahumma sallim sallim. Tunda annabawa da manzanni ma suna gefe suna cewa Allahumma sallim sallim. To a lokacin da bayin Allah suka ga munafikai haskensu ya ɗauke, kuma suna ta ihu, suna neman agaji, to shine za su yi addu'a. Za su ce rabbana atimim lana nurana, ya Allah ka cika mana haskenmu har mu tsallake sirai gaba ɗaya. Wa ghafir lana, ya Allah ka gafarta mana, kada ka kama mu da laifuffukanmu ko da kurakuranmu, innaka ala kulli shay'in qadir, lalle kai mai iko ne bisa dukkan komai. To Allah ya kubutar da mu, sai Allah ya ce mai.
Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal maseer.
Sai aka sake kira da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma Allah ta'ala ya bashi umurni na musamman, ya ce ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, jahidil kuffara, aka ce ka yi jihadi akan kafirai, wal munafiqina, da munafiqai, wa galuz alaihim, ka tsananta musu, wa ma'wahum jahannamu, makomansu mutan jahannama ne, makomansu mutan jahannama ne. Wani yana karantawa ma'wahum jahannama, wa ma'wahum jahannama kuma kuskure ne, domin mubtada ne da khabar. Wa ma'wahum mubtada wa huwa mudafun, hum din nan mudafun ilai, wa ma'wahum, saboda haka jahannamu, ko kuma wa ma'wahum hiya jahannamu, jahannama. Imma khabar al-awwal wa imma khabar al-thani. Wa ma'wahum jahannamu, wutan wato makomansu wutan jahannama ne, da kafirai da munafikai duka. Wa bisal masir, kuma wannan makoma ta yi muni kwarai da gaske. Ya kulu ta'ala, Allah maɗaukaki yana cewa amiran rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana umurni wa manzonsa bi jihadil kuffari wal munafiqin, ya yaƙi kafirai da munafikai, ha'ula'i bi silahi wal qitali wa ula'i bi iqamatil hududi alaihim, waɗannan kafirai su za a yaƙe su ne wato bi silahi wal qitali, za a yaƙe su ne da makami da kuma me wato da ainihin makami, a yaƙe su a wajen yaƙi, su ne kafirai kenan. Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi yaƙoƙi da yawa, ko yaƙe yaƙe da yawa, kamar yadda ya tura rundunan yaƙi masu yawa waɗanda suka yaƙi kafirai. Abinda ake nufi da kafirai su ne waɗanda suka ce ba za su karbi addinin Allah ba, kuma a wancan lokaci ko da wasa ba su furta kalman shahada, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ba ta furtawa ko da wasa. Saboda haka waɗannan su ne kafirai, annabi ya yaƙe su, kuma ka'idar musulunci duk inda kafirai suke to ba a barin su, in dai ba su bar musulunci ba to su ma ba za a bar su ba. Kuma ayoyin jihadi Allah tabaraka wa ta'ala bai soke su ba, kai dai kawai yanayin duniya ne da lalacewa shine aka shiga cikin matsala. Amma ba mamaki in muka je lahira sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye mu dangane da wannan nukta. Duk umarnin da aka yi ma annabi ba wai umannin ya tsaya akan sa shi kadai bane, a ya kafe mu gaba daya. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina, ai kaman ya ayyuhan nabiyyu ya kai wanda wato ya kai wannan annabi, sannan walladina amanu da wadanda suka yi imani, jahidul kufara wal munafiqina, ku yaki ainihin kafirai da munafikai, waqlidu alaihim, ku tsananta musu, wa mawahum jahannam, makoman su wutan jahannama ce. Kuma ai babu inda aka ce manzo Allah shi kalansa ya fita ya je yaki, babu inda annabi ya je yaki shi kalansa. Duk lokacin da yake fita yana fita ne tare da sahabbai waɗanda suka amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma bayan manzon Allah ya bar duniya, khalifofin da suka biyo bayansa babu khalifan da bai yaki ba. Abubakar bin Abi Quhafa shekara biyu da wani abu yayi yana khalifanci, amma duk da haka sai da yayi yaƙe-yaƙe daidai gwargwadon abin da zai iya. Sannan bayansa aka samu Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, sai da yayi shekara wato wajen goma da ƴan watanni, shi ma sai da yayi yaƙe-yaƙe masu yawa. Hasali ma musulunci ya samu karbuwa ne da bazuwa a zamanin Umar ibn al-Khattab, Allah ya kare da shi. Tunda sai da ya ga karyewa manya-manyan sarakuna waɗanda yake a zamanin annabi su ake jin tsoro, amma a zamanin Umar ibn al-Khattab sai da musulunci ya karya su, kaman Kisra da ainihin Kaisar, Kisra na ainihin Farisa da Kaisar na ainihin Rumawa. Sannan zamanin Usman ibn Affan radiyallahu anhu ya shekara kusan goma sha biyu yana khalifanci, shi ma a zamaninsa sai da aka yi yaƙe-yaƙe masu yawa domin daɗa inganta musulunci da faɗaɗawa. Haka ma zamanin Ali ibn Abi Talib da wani abu yana khalifanci, shi ma sai da aka yi yaƙe-yaƙe iri daban-daban. Sannan ga zamanin Muawiya ibn Abi Sufyan, wanda shine farkon wanda ya assasa daula Umawiyya, sai da yake kara kusan 20 yana gwamna a ƙasar Siriya, sai da yake kara kusan 20 yana khalifa, shi ma an yi yaƙe-yaƙe a zamaninsa. Daula Umawiyya, daula Abbasiyya, har aka zo daula Usmaniyya, har aka zo daula wato Saudiyya wanda aka yi a Najeriya, shine wanda Sheikh Usman ibn Fode ya jagoranci jihadi na ainihin kafirai. Saboda haka ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara, ya kai wannan annabi ka yaƙi kafirai, ba wai ya tsaya akan annabi ne shi kadai ba, har da waɗanda suka yi imani tare da shi. Wal munafiqina, da munafikai su kuma ana yaƙansu ne da me? Ana yaƙansu ne da wa'azi. Dama jihadi kashi biyu ne, akwai na makami, akwai na wa'azi. Yanzu kun ga duk abin da muke yi din nan muna jihadin wa'azi ne. Jihadin makami sai wanda yake da fawa. Saboda in kana gwamna, akwai jihadin da za ka yi wanda ba gwamna ba bai isa yi ba. Idan kana da madafan iko na gwamnati, akwai ƙoƙarin da za ka yi wanda baya da wannan madafan ikon ba zai iya yi ba.
Saboda haka kowa ya yi ƙoƙari ya yi jihadin irin nasa,
kamar yadda mai sai da tumatir ko mai sai da kayan miya a bakin hanya,
shi ma akwai irin jihadin da zai yi. A gani wanda yake makare a gida, yake zaune a gida, ba zai iya yin wannan jihadi ba, kowa zai yi irin nasa.
Saboda an je lahira akwai tambaya,
wata gudunmawa ka ba da addinin Allah,
wani irin ci gaba ka kawo wa addinin Allah? Kaga idan ka kawo wa addinin Allah ci baya,
to za ka sha wahala.
Jahidil kuffar wal munafiqin, aka ce munafikai ba a yi a kansu. Saboda munafikai su suna faɗin kalmar shahada, ana sallah tare da su, ana azumi tare da su, amma munafikai ne. Sai dai munafikai sun kasu kashi biyu, akwai munafikan zamanin annabi, waɗannan su ne jiga-jigan, akwai kuma munafikai irin namu ne yau. Ko da yake na lura irin na zamanin annabin ma akwai su a zamanin yanzu. Na zamanin annabi sun bayyana musulunci, sun ɓoye kafirci. A zamanin yanzu akwai waɗanda za ka samu su ma sun ɓoye kafirci, sun bayyana musulunci. saboda muna da yawa, wani saboda jahilci, wani kuma saboda tsinenne ne dama. To amma kananan munafikai su waɗanda nasu da sauki su ne kaso na biyu, su ne wanda annabi ya ce idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Anan ya faɗi sifofi guda hudu. Idza haddasa kazaba, in zai bada labari sai ya ƙarya, wani haka Allah tabaraka wata'ala ya yi shi. In dai zai bada labari sai ya yanko ƙarya, kuma har malamai ana samu masu yanko ƙarya, har alrammomi ana samu masu yanko ƙarya. To alama ce ta munafinci wannan, ba a cewa wato shi kafiri ne, a'a, domin saboda tunda bai ɓoye kafirci ba, sai dai wannan halin ba hali ne mai kyau ba. Ko idan aka baki amana ya cinye, mai wa'azi ma ana iya baki amanan kudi sai a nemi kudin a rasa. In aka zo ana neman kudi ya ce guguwa ta ɗauki kudin, daga nan kuma cefanen gidansa ne ya cinye kudin, saboda bai da amana. Kamar yadda ake samun leman bai da amana, haka za a samu ko malami ko liman shi ma sai a samu bai da amana. Za a ce wane kan akwai wa'azi akwai karatu, amma banda maganin kudi. In dai harkan kudi ne karkusa shi, to kaga akwai alama ta munafinci. Da mutumin da zai yi alkawari ba zai cika alkawarin ba, shi yasa kullum muke wa'azi ma 'yan siyasa. Sai dai kuma idan ka yi alkawari ba za ka iya cikawa ba, to kuma kar ka zo ka yi wa mutane walawala, saboda walawalan ma ba hali ne mai kyau ba. Amma in dai ka yi alkawari to ka cika alkawarin, in ba ka cika alkawari ba alama ce ta munafinci. Da mutumin da za a yi husuma da shi sai ya tawaye, mutane ana son a sasanta wa sulhu khair, amma shi sai ya ki, saboda me? Saboda shi yana da kuɗi ko yana da matsayi, wannan an fi samu ga masu mulki da masu kuɗi. Abinda ake so idan aka samu saɓani a sasanta, kai ka haƙura wannan ma ya haƙura, a zo a haɗe waje guda, saboda innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ambata. Saboda haka munafikai kashi biyu ne, akwai munafikai bambancin su da kafirai kalan ne, sune innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira, sune aka ambace su cikin wannan aya. Amma akwai munafikai waɗanda yake su ba kafirai bane, su kuma ta wajen ɗabi'a ne, abinda ake so su gyara ɗabi'unsu, kada wannan abu ya zama musu illa ranar tashin alkiyama. Saboda haka ya kai wannan annabi jahidil kufara wal munafiqina waghluz alaihim, wato ka ainihin yaƙi kafirai kuma munafikai ka tsananta musu. Duk wanda za a zo masallaci a yi wa'azi, bayan an yi wa'azi ya ce ai da ni yake yi, to ya kama kansa, ya kama kansa. Ko yanzu da kuke ji na ke takura Allah ramma, ai wani abin ina faɗa ne kawai, ina buga misali da shi ne domin karatu ya yi daɗi. Saboda shi ya fi kusa da ni, na fi ganinsa, na fi ganin arhamsa. Amma misali zan zo ce ai kai ma munafiki ne, to kaga shi misali kenan, to kaga har wani ya sunkuye dukansa ko ya rufe. To ana buga misali haka ne kawai a babin wa'azi. Allah tabaraka wata'ala ya kubutar da mu. Wa ma'awahum jahannam, saboda haka waɗannan gaba ɗaya makoman su jahannama ne, wa bi'sal masir, kuma wannan makoma ta yi muni ƙwarai da gaske. To sai waɗansu ayoyi guda biyu lafiyayyu. Da farko an fara tsangwaman matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da kan guda biyu aka faɗa kan masu yawa duka, aka haɗa da matan duniya duka. To ba mamaki wani ya zo ya ce kai ai duk inda mace take tana da ƙasƙanci, ba ta da daraja ko kaza da kaza da kaza, to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo abinda zai saita kwakwalwanmu. a cikin mata akwai masu daraja waɗanda yake sun fi ma maza daraja wallahi idan maza da yawa suka yi wasa ranan tashin alkiyama sai sun sha mamaki shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali da waɗansu mata a cikin alqur'ani a cikin waɗannan ayoyi guda biyu da zamu karanta wanda yake shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fara daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh